sashen Hausa na muryar Amurka a VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 da kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma si Ghana. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kusa da rahoto kan yadda 'yan sara suka addabi mina a jihar Niger. Kungiyoyin kare mata a jamhuriyar Niger sun dage don rage cin zarafin mata. Kazalika muna da rahoto kan ra'ayin masana tsaro da ke bukatar a daina biyan kudin fansa ga barayin mutane. Muna da shirin zauren matasa da sharhin jaridun Najeriya. To amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar Dinkin Duniya ta ce an kai wasu harhara wasu cibiyoyi guda uku da kungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya, sai dai babu wani da ya yi da'awar ɗaukan alhakin kai harin a garin Damasak a ranar Asabar da daddare, amma ana zargin kungiyar masu tsaurin ra'ayi da aka fi sani da ISWAP da kai harin. Kungiyar da ta balle daga kungiyar Boko Haram tana barazana ga 'yan Najeriya cewa ta suka yi masa hari muddin suna taimakon kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya. Ɗaya daga cikin kungiyoyin da aka kaiwa harin ita ce hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway, wacce ta ce an lalata motocin da take amfani da su wajen kai kayayyakin agaji ga fararen hula. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Shugaban nukiliyar Iran ya kira ɗauke wutar lantarki gaba ɗaya a cibiyar Natanz ta ƙasar jiya Lahadi a matsayin aikin ta'addancin nukiliya. Ali Akbar Salihi ya ce yayin da suke la'antar wannan yunkurin, Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta jaddada buƙatar fuskantar hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya akan wannan ta'addanci na nukiliya, a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar. Salihi bai ɗora zargin kai harin akan kowa ba. Gidan talabijin na ƙasar ya ba da rahoton matsalar game da layin rarraba wutar lantarki na Natanz 'yan sa'o'i bayan fara aikin samar da wadataccen makamashin uranium. Kakakin hukumar makamashin nukiliyar Iran Behruz Kamalbandi ya ce lamarin bai haifar da asarar rai ko gurɓata ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka ya cicciki China saboda ɗaukan mataki a hankali game da barazanar cutar coronavirus sama da shekara guda da ta gabata. Yana mai cewa hakan ya haifar da mummunan sakamako mara kyau a faɗin duniya, wanda da sun ɗauki mataki cikin sauri da abin ba haka yake ba. Anthony Blinken ya ce da shirin Meet the Press na gidan talabijin na NBC cewa na ganin China ta sani tun a farkon bayyanar COVID-19 cewa ba ta yi abin da ya kamata ta yi ba kan lokaci, da ba da dama ga masana na duniya lokacin da cutar ta ɓarke da kuma ba da cikakkun bayanai. Babu wani martani nan take daga China game da kalaman Blinken. Shi ma tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya kasance mai sukan matakin da China ta ɗauka. Yana yawan amfani da kalamai kamar China flu ko kum flu don bayyana cutar. Masu sharhi sun ce damuwar da India ke da ita kan yadda sojojin Myanmar saniyar ware waɗanda suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu a ƙasar zai ƙara kusantar da ita zuwa ga China, kuma fargabar rashin zaman lafiya a ƙasar da take da iyaka ya sanya New Delhi ta mai da hankalin yadda za ta magance rikici na gwamnati a can. Amurka da sauran ƙasashen yammaci sun ƙaƙaba takunkumi don matsalan ba ga sojojin Myanmar, wanda ya haifar da mummunan murƙushe masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tun lokacin da aka hanɓarar da shugaba Aung San Suu Kyi. Masu sukan lamirin sun yi tambayar dalilin da ya sa India, mafi girman mulkin demokuraɗiyya a duniya, ba ta yi allawa da mulkin sojin ba, amma masu sharhin na cewa New Delhi ta yi imanin takunkumi ba zai iya zama hanyar da zai magance rikicin ba. A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da takwaransa na Isra'ila Benny Gantz a ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai a ƙasar ta gabas ta tsakiya. Austin ya ce da manema labarai cewa mun tattauna kan batutuwan tsaro da suka hada da shirin Isra'ila na samun tsaro na dogon lokaci da kalubalen tsaron yanki da kuma goyon bayan Amurka na kokarin daidaita alaka da ke tsakanin Isra'ila da Larabawa da kuma kasashe da ke da rinjayen musulmi. Wasu ya kara nanata kudurin Amurka na kulla kawance mai karfi tare da Isra'ila. kuma ya bayyana cewa ziyarar tasa tana zuwa ne jim kadan bayan ranar tunawa da kisan kare dangi wanda ake girmama rayukan Yahuda miliyan 6 da suka rasa ransu a yakin duniya. Mutane fiye da miliyan 135 suka kamu da cutar corona, sannan miliyan 3 suka mutu sanadiyar cutar, a cewar alkaliman cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. Akwai alamun gajiya daga cutar da kuma tagayyara sanadiyar kulle. China ta ce tana duba yiwuwar amfani da allurar rigakafin da aka kirkira a wasu kasashe ta kuma hada da su da allurar rigakafin da aka samar a kasar China don bunkasa ingancin allurar rigakafin ta China. Wani babban masanin kiwon lafiya na kasar China kwanan nan ya faɗa a wani taro cewa dole ne jami'an kiwon lafiyar jama'a su yi la'akari ta hanyoyin da za a magance matsalar rashin inganci sosai ga allurar rigakafin da ake da su. Yana mai ambato gafo shugaban cibiyar yaƙi da cututtukan kasar China a cewar bayanan wata kafar yaɗa labarai ta kasar China kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito. A jiya Lahadi, India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da coronavirus 10,732 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. India ta bi sahun Amurka da Brazil wajen yawan kamuwa da kwayar cutar da mutane miliyan 13.3. Amurka na da waɗanda suka kamu da cutar miliyan 31.1, yayin da Brazil ke da miliyan 13.4.
Labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Niger ta dau matakin takaita sufurin baburan kabu-kabu don dakile illan ƴan sarasuka a babban birnin jihar Minna. A ƴan kwanakin nan miyagun matasan sun addabi jama'a da hakan yayi sanadiyar samun raunuka ga mutane da dama. Ga rahoton Mustafa Nasiru Batsari.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya amince da kafa wannan doka da ke nuna a yanzu masu sana'ar kabu-kabun ko kuma a caba za su fara aiki ne daga karfe 6 na safiya zuwa karfe 9 na dare, kuma sabawa wannan doka babban laifi ne. A ƴan kwanakin nan dai mutane da dama ne suka samu munanan raunuka tare da tafka asara ta dukiya a sakamakon tashin hankalin da ya barke a tsakanin matasan unguwar Limawa da kuma unguwar Daji. CSP Musa Muhammad Danko shine babban jami'in ƴan sanda mai kula da sashen farin kaya.
Domin an lura suna aiki daga safe har gari ya waye, to akan wannan aka ce lokaci an kayyade musu daga karfe 6 na safe zuwa karfe 9 na dare. Kamar kwanakin nan tsakanin matasan unguwar Limawa to za ka ga yara sun fito da makamai suna sare-sare, idan suna da bukukuwa na aure ko wani abu da ya shafi haka to zai ka ga fada shiga tsakanin wannan unguwa da wannan unguwa.
Mazauna birnin Namina dai sun yi maraba da ɗaukar wannan mataki tare da ayyana shi a matsayin wanda zai taimaka wajen shawo kan matsalar ƴan sarasukar.
Sunana Musa Umar, wanda aka fi sani da mai sharabatun waka. Abin da ya faru ka gani ga naune ba wai jiyo ba. Lokacin da dan hayaniyan nan ya faru na matasa din nan da suke yi shonan su din nan, so lokacin da mutum ɗaya rigiman ya faru nan take sai naga dai ya kira waya, sai ga sai bukullowa suke ta yi ƴan kaba-kaba na ta fuke su a mashina, ashe duk karafuna ne a jikin su. To kaga in aka hana wannan ma an samu sauki ta nan wajen.
Ko baya ga sarasukan dai watakila dokar za ta taimaka wajen shawo kan matsalar barayi masu fasa gidajen mutane a cikin dare da suka addabi jama'a a birnin na Mina. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare haƙƙin mata sun yunƙuro don rage ƙalubalen cin zarafin. Ga rahoton Tamar Abari.
Duk da irin cigaban da mata ke ganin sun fara samu a irin gwagwarmayar da suke gudanarwa na tabbatar da haƙƙoƙinsu a fannoni daban-daban, sai dai wasu ƙungiyoyi irin su SOS Civism da ke kokowa da haƙƙoƙin mata na ganin duk tsawon shekarun da matan ke ta faɗi ka tashi ba abin da ya canza, cewar Sanusi Muhammad na SOS Civism.
In aka ɗauki 1993 zuwa yau shekara 28, babu wani abin da za a ce an samu cigaba na harkar haƙƙin mata. Tunda duk shekara aka zamna sai ka ga kukan da mata za su yi ko koke-koken da za su kawo na bana yahi na bara yawa. Kenan ana magani kai yana taba. Ya kamata a zamna a yi lissafi a ga game da al'amarin ƴancin mata a Niger, menene yake hana ruwa gudu? ni fi sabilillah abinda na gane babban matsalan mata matsala ce ta tsari tunda kowa ya sani duk duniya mutanen da suke nazari bisa kan zamantakewa sun san mace in ta sa kanta abu to ba karamin kokari bane take mace dama mutunci wanda duk abin da take abin sa kai ne ba a tsirsa samu in ta sa kanta ko menene za ta yi abin ko a gare ta bai babu daɗi ma tana iya haƙuri sai juriya kai abin da ta sa kanta
rashin tsari ya taka rawa wajen rarrabuwar kanu da suke fama da shi
amma abin da yasa ba a samun sakamako kamar yadda ya kamata mata cikin al'amarin ku ga hoce ne babu tsari kamata yi a huce daga magana kota ya zamanto abin da ya shafi haƙƙin mata ne haƙƙin mata hajjikan su abin da mata suke bayyana yawa a kyautata rayuwarsu
babban burin kungiyar ta SOS Civism bai wuce kare haƙƙin matan ba ta hanyar inganta dogaro da kai na matan a fuskar sana'o'i daban-daban
yau a ƙasar nan wallahi tallahi ba komai bane ake amfani da shi illa talaucin da mata suke ciki mata ya zamanto in ana wani taro na siyasa su ne za a kira a ba su jaka guda a walaƙance mutum wanda yake nihin kai ɗan uwan shi ne ko unguwarku guda makwabcinka ne ko surikinka ne ko menene shekara biyar yana da matsayi yana nyame yana kwance bai taɓa tuna da kai ba ko ya kira ka yi maka gaisuwa ko ka samu ƙaruwa ya taya ka murna sai ran siyasa sai ya zo ya ce mata ku zo sai an kilga mace goma a ba su jika biyar su ta yi su raba wannan abun babu mutunci cikin shi a matsayinmu na ƙungiyoyin haram hulla ko kowa ta farko da muke so a yi a kare haƙƙin mata mata zamanto su samu aiki su shiga hanya ta sana'a likita gaskiya kamata a jinjina musu in akwai sururi mai kula da incin mata da yara babu kamar likita kowa sani harakar aiwa abin yanzu ya zamanto ma dole ne ka je za a kula da lafiyarka wannan kokowa muna tare da ku aikin da muke yi kuma mu yi shi tare da ƙungiyoyin mata wanda suke tsare suna kokowa don kare haƙƙin mata mu gaya za a yi a gama gari da aiki a yi tare.
Bakar da Asha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan Abuja. Masana masu sharhi kan lamuran tsaro na cewa matukar aka daure aka daina ba da kudin fansa ga masu satar mutane za a shawo kan matsalar. Yanzu haka satar mutane ta zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Wasu 'yan Najeriya na ganin lokaci yayi da ya kamata 'yan ƙasa su gaya wa juna gaskiya. Idris Muhammad Gobir dan asalin ɗaya ne daga cikin yankunan da ake fama da matsalar 'yan bindiga.
Junan muna da mutum gaskiya shi ne problem din Najeriya ba tare da kiyayya ba ko rashin so ko suka wani ko ba mace siyasa ko wakili magana shi da security babu wanda bai zama victim kowa yana iya zama tsirarin ta haru gare ne nake magana nan idan ai magana issue din da aikin na ta ai ba da shekwan mu ba da shekan ne na ba misali idan an ce alimu tuni ba halbar ba kare ba kan zan misali to me ne wanda mutane ba su gani ko mutum no haka ne yaji na cikin Najeriya nan so in ba mu hada ba kuma gaskiya to waye ne zama victim gobe yana yiwa kai ne ko wani gobe
bisa duba da cewa an dade ana daukar matakai na ganin karshen wannan matsalar amma abin ya gagara masana lamuran tsaro kamar detective Awal Baladirmi iya ke kara jan hankalin hukumomi akan gwada shawarwarin da suke bayarwa a gani ko a dace daya daga cikin shawarwarin ita ce a daina biyan kudin fansa
idan ka biya kudin fansa ka tsara musu makamai idan ka biya kudin fansa ka tsara musu abinci idan ka biya kudin fansa ka ga musu kudin da su sai mashina su zo su dinga ta'addanci ga moral sum ga motive dinashin gwamnati emphasizing programs a dinga daukar nauyin program ana wayar da mutane akan illar biyan kudin fansa
haka ma akwai bukatar samar da runduna ta cikin jeji wanda za ta baiwa gwamnati damar sani da kuma iko da dazuzzukan da ke kasar nan
yawancin insecurity da ake samu mostly 80% da ake samu a daji ake shirya shi a daji ake aikata shi kuma an gama daji ake komawa to me zai hana a samar da jami'an tsaro da ake kira forest marshal za a yi addressing din kidnapping za a yi addressing din banditry za a yi addressing din clash na farmers and herders sannan za a sake yin addressing na illegal arms da ake shigowa da za a yi addressing human trafficking da ake yi ta farauniyar hanya za a yi addressing smuggling da ake yi ta farauniyar hanya za a yi addressing illegal trespass da ake shigowa cikin gari ta farauniyar hanya wayannan forest marshal din za su samu samar da rabenu.
Sai kuma batun samar da cibiya ta karɓar bayanan sirri daga jama'a.
Ita kuma wannan cibiya ita za ta dinga gabawa tura gowar jami'an tsaro na kowane bangare da ƴan sanda da DSS da sojoji da kowane ƴan vigilanci da ƴan banga za ta dinga research kafin matsalar ta faru wata uku ko wata shida. Ake research a gano cewa wani illa ce da wace matsala za ta iya faruwa nan gaba. To za a dinga sanar da waɗannan hukumomin don su ɗauki mataki kafin matsalar ta faru.
Bisa ga yadda lamarin tsaro ya ƙi cikin yawa a Najeriya da an gwada aiki da shawarwarin da masana ke bayarwa. Watakila da an dace da samun mafita. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga Nasiru Adamu ɗan Likaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Dake tabo abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jayayyaki, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane.
A sabon shirin zauren matasa, Bashir BNK Kadisau Katsina zai ci gaba da bamu labarin lamuran tsaro da tabarbarewar sa kan zama a hannun matasa, dan ko an ce matasan su ne kashin bayan al'umma. Idan ko kashin baya ya kare, ai ba magana kenan.
Mutanen Kadisau sun yi yunkurin kiran jami'an tsaron da ke cikin garin Daudawa sojoji, babban sojan da ke kula da wannan yankin, abin da ya ce ya kira sama ba a bashi ko da ya je wannan gari ya kai dauki ba.
Bashir, me yasa wasu jihohin suna samun kai har a cikin gari ma suna daukar wasu yan sintiri su sa su rika taimakawa kafin jami'an su zo? Suna da wasu mutane masu kula da su. Kaga yanzu zai wuya ka shiga gida ka kwanta kai bacci kawai gaba ɗaya idanunka biyu a rufe ba tare da kana dardar ba, za ka ga kana farkawa ka dan zaga nan ka zaga nan sannan ka sake dawowa.
Duk garuruwan nan da kake jin ina cewa mutanen nan yanzu sun maida wuraren kufai ba inda babu irin wa'annan yan saka. Yan sakan nan ta kai fagen su dai ba bindiga suka samu daga gwamnati ba, amma ta kai fagen makera duk sun kera irin mai har tashi biyu tashi uku din nan. To amma wa'annan bindigogin da yan sakan nan suke da su, idan aka ce ma wa'annan mutanen sun shigo adadin su ya kai kimanin mutum ko tara, ina tabbatar ma dan sama da mutum 500 bai iya tunkarar wa'annan mutanen, saboda irin bindigun da suke rikewa ba bindigu bane wa'anda idan ku kunyi harbi ɗaya biyu harshashin ku ya kare sai kun tsaya kun sake shiri. Su wa'annan ƴan ta'adda idan suka zo za ka samu bindigun su daga mai tashi 7, 8, 9 tara, wanda su ne masu kananan tashi, kaga ba za ka hada su yan sa kai abinda za su
yi. Faɗa mana watakila wanda bai fahimci irin wannan al'amari ba, watakila wani karar bindiga ma a fina-finai kawai yake ji, menene tashi takwas?
Ni dai kam na tsinci kaina a cikin wannan yanayi, domin dai a ranar da aka zo aka ɗauki wannan yaro kanina na je garinmu Kadisau, bindigar da su yan sa kai ke harbawa in ka ji kukanta ma daban ne. Wanda wa'annan yan ta'addan ke harbawa, wallahi Alhaji Nasiru idan suka rike bindigan nan ba ta saurarawa, ta dinga fitar da harshashi kenan. Kaga akwai bambanci da wanda in ka ji harbinta tas da yanzu mutanen area nan, in ka ce wannan kukan wace bindiga ne, in na AK-47 ne za su ce ma wannan AK ce aka harba. Idan ka mai jigida ce mai jujjuya wannan mai tashi mai fitar da harshashi ba iyaka, wallahi duk mutumin da ke kauyen nan ya san kukan wannan bindigan. Yasa kai suna yin bindigogin su na toka, wanda ake samun toka a zuba a karkada, sannan kuma a sami ƴaƴan burus, wannan duk bindigun su baya wuce wannan. Amma hakika yan sa kan yankunan suna iya bakin kokarin su, duk da naga wani gwamnati ma yana haya gagacewar shi bai yadda a yi sa kai ba, kada dan sa kai ya je ya farma wa'annan mutane bacin idan an yi ta'addancin nan kuma jiha shi ake komawa dai.
Wato ma'ana ba wai lalle kowane laifi da mutum ya yi ba ne za a buɗe masa wuta. Misali in sun samu ne masu laifi ko jami'an tsaro idan suka zo za su yi harbi, lokacin za ga ko a yi harbi a harbi kafar mutum, in an kama shi sai a yi bincike sai a je a gano me yasa ko wani ne ya turo shi ko me yasa ya shiga wannan aikin. Ba mamaki wasu ƴan sa kan labarin da ake bayarwa shi ne in suka ga wanda suke zargi za su iya kwantar da shi su yanka shi. Kawai su kawai rai suke nema saboda suna ganin wasu na kashe mutane, watakila shi yasa wasu suke tsari-tsari da aikin ƴan sa kan.
To alhamdulillah hakan ya faru, domin dai dalilin shigowar wasu garin Kadisau wa'annan ƴan ta'adda wani mutum aka kashe musu yan sa kai ne kuma suka shigo garin Kadiso suka kashe shi ranar Juma'a tun daga dan jini suka samu labarin cewar yana sallar Juma'a nan masallacin Juma'a na Kadiso yan sa kan da suka yi team da karamin hukumar sabuwa da dan jini da faskari suka rika taimakawa duk inda suka ji akwai wani informer na wa'annan mutanen suna zuwa su far masa yan sa kai da suka shigo cikin garin Kadiso suka yi attacking din wannan wanda suke zargin dan ta'adda ne karshe da ya gansu zai gudu suka harbe shi suka kashe shi shine sanadiyar da yasa wa'annan yan ta'adda suka dawo Kadiso suka kashe sama da mutum 74 a rana guda akai jana'izar wa'annan bayan Allah su yan sa kan sun ce hakika yan Kadiso ba su suka yi musu laifi ba amma ta shafe su tunda an zo garin su an kashe musu nasu
wato har ma labari ake ji ga irin martanin da suke mayarwa dalilin har-haren su
ranar da suka zo garin Kadiso ai yadda kaga wayar nan taka haka suka kunna suka rika dauka hoto kuma suna sakawa internet suna sakin boys suna cewa ai ka dan ma muka yi mu dan haka sai mun dawo kuma duk sai mun annabiyan kunu
a gashi Bashiru mutanen nan idan suka tafi na san dai Katsina babbar jiha ce duk da Katsina da dazuka su ma suke komawa su zauna ne ko suna zagowa su dawo cikin gari ci su sabe cikin jama'a
suna komawa dajika sannan kuma informer din su suna shigowa cikin jama'a wanda baka tsammanin za su iya zama informer sai ka samu mutanen kirki an same su da wannan illa ta informer suna zuwa su kawo ma yan ta'addan nan labari in yanzu ka shiga garin kawon kirki ka kwaskwas ka shigo daga birni to yanzu za a kai musu labarin wane ya zo
kamar yadda kake da hular kan nan yar Borno ta sha ka karo ka dan wanki tana shi
to Alhaji Nasiru wallahi yanzu ne duk kauyakun mu ya gagare mu zuwa in za mu je sai dai mi sata zuwa in za mu fito kuma sai dai mi sata fitowa musamman ma mu da muka suna a kafafen yada labarai duk inda muka ji an yi ba daidai ba sai mun fito mun faɗi cewa an yi ba daidai ba a bangare kaza kowace jiha ne ba ma jihar Katsina ba
Ibrahim Sambo ya da akwai abin da ka faɗa dazu wanda ba a sashi a kan faifai ba yara masu tasowa waɗanda ba a kula da ilimin su nan gaba ka ce ko ba su yi illa ga mutane na yanzu ba wataƙila kan jikoki can za su taso su musu illa
alal haƙiƙa akwai sakacin da ake yi ta gwamnati da kuma shugabanninmu na arewa game da asalin yanzu ka kama kan titi shugabanninmu na can baya wanda suka gabata suna shugabanci suna gani yara suna bara na farko yaro zai fita akwai lokacin da za a ba shi tarbiya uban shi ba tarbiya ko uwar ta ba shi tarbiya ya fita yana yawon bara aka kyale su sanadiyan wannan yaran da ba su da tarbiya da sauransu suka girma a tasha da sauransu yau an wayi gari ba su da aikin yi su sanadiyan rashin aikin yi da rashin tarbiya yana ɗaya daga cikin duk wani tashin hankali da kaga yake faruwa a ƙasa masu riƙe makamai da sauransu ka bincika za ka samu irin wa'annan yaran su suke yi a yanzu haka in kana nan Abuja bari in baka misali da pedestrian bridge prisoner nan police Simon za ka samu yara ne under age yaro ne dan shekara 10 dan shekara 7 da 8 za ka san su ne suka tsaya kan wannan bridge din suna bara ya tashi ya bude idon shi da bara ya kashe zuciyar shi ba wata hanyar samu kudi sai ta hanyar ba
yaro karami ma wace zuciya yake da ita bari ya kashe ta dubai
yaro to ya girma da wannan baran ne ya tashi da wannan baran har ya girma ya mallaki hankalin kanshi haka wayi gare hanyar baran yanzu ba a samu akan wannan titi wani zai jawo shi mai tai a fara koya mai shayar da ake shan kwayo da sauransu jigannan ko za a dinga ɗaukar makamai ana ba su kuɗi kaza ga hanyar da za a samu kuɗi ya ta hanyar baran da sauransu da su dalilin da yasa kenan yake kawo wannan rashin tsaro da sauransu a ƙasa gabaki daya
na'am assalamu alaikum sunana Aminu ne ko Kabala hakika kamar yanda makoci na ya bayani jada kan yara almajirai da sauransu hakika wannan matsalan akwai ta ita ma amma ni inda na fi hango matsalan da take damun shugabannin tsaron akwai mutanen da suke su suna da son su yi aikin su zama jami'an tsaro domin su yi makasan aiki saboda suna da kishin kasan a zuciyarsu akwai kuma waɗanda su jami'an tsaron na sama-sama suke son su zama jami'an tsaron waɗanda su ba su da fashion din a zuciyarsu balle su samu fashion din da za su ba da gudunmawar da kasar take so so komawa gefe da suke ɗauko na 'ya'yansu da na kusa da su da waɗanda ba sa ma da ra'ayin zama jami'an tsaron sai su zama da su jami'an tsaro abinda yake komar da ci gaban mu a harkar tsaron nan kenan. Matasa suna ba da gudunmuwa yanda ya kamata wajen tabarbarewar harkar tsaro. Babu ta inda za a in kana da sana'ar ka kana yin wani abu da kake samu, babu kofar da wani zai samu ya zo ya yaudare ka ballantana har ya kai ka ta wurin da ba kishi kai tunani ba. Abubuwan da ya kamata a gyara shine a sama ma matasa aikin waɗanda kuma suke da aikin yin masu sana'a a hannu, a inganta sana'arsu. Idan ta kama a taimaka musu da jari zai fitar da matasa daga cikin halin da muke ciki.
Buhari, kamar kana da abin da zaka rufe wannan gaurin matasa na wannan karon da shi.
Yawancin laifukan nan yana ga 'yan siyasan mu ke tare da su a arewacin ƙasar nan. Wannan mulki da muka aro mu a nawa ganin bai dace da tsarin mulki irin na ƙasashe irin namu ba. Komai nasu ya bambanta tsakanin mu da su. In dai ba wani salon 'yan siyasan mu suka dawo suka sake suke bin abubuwan da ya kamata ba, to wallahi wannan ƙasar ta mu sai dai mu ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk hanyoyin da kake bi a ƙasar nan ai satin nan kara da ka gida. Ya kaga hanyar ta biyo daga Gombe zuwa Abuja, gwamnatocin da ba na farar hula ba suka gina su. Ga aikin Abuja nan ana yi zuwa Kano, wannan gwamnatin ma ta fito ta furta cewa sai ta sauka ta gama ba a gama shi ba. Gwamnatin farar hula ce ta yi shi. In dai ba 'yan siyasan mu sun canza salo sun tsaya ƙasar da al'ummar ƙasar su za su gina tsakaninsu da Allah ba, wallahi ba za mu taɓa samun zaman lafiya da mona mulkin demokuraɗiyyar da muke nema mu gani ba.
A gaida Buhari Yunusa Kumuriya na ƙungiyar kafafen ma'abota labaru, mu tsaya ma kawai a nan mana, mu sake harama makon gobe da yardar Allah, mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Mailika da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Da sanna cewa jami'an 'yan sanda a jihar Zamfara sun fitar da wasu mutane 13 da aka yi garkuwa da su. Ta kuma jami'an 'yan sanda sun gano wani bindigan AK-47 da alburusai guda 10 na ɗaya daga cikin 'yan bindigan da suka yi garkuwa da mutanen wanda kuma ya arce. Sai kuma jaridar The Guardian na cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bi sahun sauran shugabannin ƙasashen duniya wajen aikewa da ta'aziyyarsa bisa rasuwar Yarima Phillips, wato mai gidan sarauniyar Ingila Queen Elizabeth II, wanda ya rasu yana da shekaru 99 watanni biyu kafin ya cika shekaru 100 da haihuwa. Sai kuma jaridar The Vanguard na cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawal ya yi suka game da hare-haren da ake kaiwa a gidajen yaran Najeriya daban-daban, musamman ma da kwanan nan da aka kai a jihar Imo. Dr. Lawal ya furta hakan ne a lokacin da ya isa birnin Owerri wajen kaddamar da wasu hanyoyi da gwamnatin jihar Hope Uzodinma ya gina a jihar. Dr. Lawal ya ƙara yin kira ga jami'an tsaro a Najeriya su ƙara ƙaimi wajen ba da kariya ga irin waɗannan wurare muhimmai. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo ta cewa an tashi dutse hannun riga a wani taro na jam'iyyar PDP na yankin Arewa maso yammacin ƙasar da aka so gudanarwa a jihar Kaduna. Premium Times ta rawaito da magoya bayan gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da kuma na tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi Musa Kwankwaso su ne suka fasa wannan taro bisa sabanin ra'ayi. Sai kuma jaridar The Nation tana cewa kungiyar Boko Haram ta kai hari a wani ƙauye da ke karamar hukumar Hong a jihar Adamawa, inda kuma suka kashe mutane 5 tare da sace wasu mata 30. Sai kuma jaridar The Punch tana cewa tsohon ministan cikin gida kuma tsohon hafsan sojojin Najeriya Janar Abdulrahman Dambazau ya bayyana kungiyoyin yankin Yarba na Oduwa da kuma na Indigenous People of Biafra da cewa sun yi kama da na kungiyar Boko Haram. Janar Dambazau ya bayyana cewa dukkanin kungiyoyin suna aiki ne na ta'addanci irin na 'yan kungiyar Boko Haram, wanda kuma fatan su shine saka wani yanki cikin wani hali na kakanika yi. Ita kuwa jaridar Daily Trust ta bayyana cewa yanzu haka mai alfarma sarkin musulmi ya bada umarnin fara ganin watan Ramadan tun daga yau Litinin. Sanarwar da Profesa Sambo Wali Junaidu wazirin Sokoto ya rattaba hannu ta umarci duk wanda ya ga watan ya kira wasu lambobin waya. Barna Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Masu da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa sai can da yamma. Da ƙarfe 4 agogon Najeriya, abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da sabon shiri. Mu zama lafiya. Assalamu alaikum.